This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan Benin, Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karwa mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji matashiyar kwararru da ke harsashen yiwuwar fuskantar karancin ruwa a daminar bana a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan shirin gwamnatin jihar Imo na bunƙasa harkokin ilimi, sai kuma shirin kallabi na Maryam Dauda. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho bayan kun ji abin da ya ɗauke hankalin jaridun Hausa a Najeriya wannan mako. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da wani kuduri da zai baiwa majalisun ikon nazari da kuma kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da ƙasa ta kulla da nufin dakatar da shirin nuclear Iran. Wakilan Majalisar Dattijan su 78 ne suka amince da kudurin, wakili ɗaya ya ki amincewa. Yanzu doka za ta tafi Majalisar Wakilai, inda ake sa ran su fara muhawara akan dokar makon gobe. Shugaba Barack Obama, wadda da farko ya nuna adawa da dokar da za ta tantance yarjejeniya da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya biyar, suke shawarware da hukumomin Farisa da nufin takaita ƙarfin ƙasar na kera makaman nukiliya, yanzu ya ce zai sa hannu kan dokar idan majalisun dokokin suka amince da ita.
A Yemen, kungiyar Al-Qaida da ke ƙasar ta ce wani harin da Amurka ta kai da jiragen yaƙi cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta. Wani dandalin masu aikin leƙen asiri da ake kira Site ya ba da rahoto jiya Alhamis cewa reshen Al-Qaida a Yemen ya ce wani farmaki da ta sa Amurka ta kai a birnin da ake kira Makalla mai tashe jiragen ruwa ya kashe Nasir bin Ali Al-Asni da babban ɗansa da wasu mayakan sa kai. Ansi, a madadin ƙungiyar Al-Qaida makurɗin Arabiya, ya ɗauki alhakin harin da 'yan ta'adda suka kai kan ofishin mujallar Charlie Hebdo, wacce take amfani da zanen barkwanci da yin ba'a ga addinin Islama. A wani taro da manema labarai, sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ƙi ya ce komi kan wannan rahoto.
Haka nan kuma mun kawo muku rahoton cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana Faransa, inda zai gana da ministocin harkokin waje daga ƙasashe da suke cikin ƙungiyar ƙasashe da suke yankin Gulf, inda za su tattauna batun tsaro da wasu batutuwa da suka shafi yankin. Ha kuma zai gabatar da shirin taron ƙoli na shugabannin waɗannan ƙasashe a fadar Wada da za a yi makon gobe. Cikin batutuwa da su mai da hankali a kai a taron na yau Juma'a, har da bunƙasar ƙasar Iran a galibin Gabas ta Tsakiya. A wani taro da manema labarai da ya ji Alhamis a Riyadh da takwaran aikinsa na Saudiya Adil Al-Jubair, ya ce ana ƙoƙarin ayyana shirin tsagaita wuta na kwanaki biyar a Yemen saboda a samu sukunin raba kayan agaji da kuma ayyukan jin ƙai a ƙasar. Ministocin biyu suka ce ana iya sabunta yarjejeniya tare da la'akari da abin da ke tafiya a ƙasa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike da masana suka gudanar ya nuna cewa bakon dauro yana ci gaba da rage ƙarfin garkuwar jikin ɗan adam na tsawon shekaru uku, lokaci mai tsawo fiye da abin da aka sani a da. Masu binciken da suka wallafa sakamakon aikinsu a mujallar da ake kira ta kimiyya sun ce bakon dauro yana da illa ga garkuwar jiki ta yadda ba za ta tuna yadda za ta yi wasu ƙwayoyin cututtuka ba, ciki har da cutar sankarau da kuma sanyi ko kuma pneumonia. Farfesa a Jami'ar Princeton, ɗaya daga cikin fitattun jami'o'in Amurka da ke jihar New Jersey, Jessica Metcalf, wacce su biyu suka rubuta rahoton, ta ce ma'ana shi ne idan ka kamu da cutar bakon dauro shekaru uku bayan haka, kana iya mutuwa daga wata cuta wacce ba za ta iya hallaka ka ba idan ba domin ka kamu da bakon dauron ba. Amma waɗanda suka gudanar da binciken suna da bayani mai faranta zuciya. sun gano cewa yi wa yara allurar rigakafi yana rage mutuwa daga wasu cututtuka masu hadari. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin noma a Najeriya, inda kwararru ke fadakar da al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta gudanar da wani taron wayar da kan jama'a game da yadda za su kare kansu a lokacin ambaliyar ruwan damana. A baya dai an tafka asarar dukiya da ma rayuka a sakamakon bala'in ambaliyar ruwan damanan. Hukumar hasashen yanayi a Najeriya dai ta ce ta yi hasashen cewa ruwan damanar bana ba zai zo da wuri ba, kuma watakila damanar ba za ta dauki dogon lokaci ba. Mr. Lugard Misalaku shine babban jami'in hukumar ta NEMA a jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya.
Lokacin da za a yi ruwa din kila ya zo da yawa, to in ya zo da yawa din in bayan shirya ba ka gan sai kawo matsala. Shi yasa muna ma mutane muna ba su shawara a bi duk abun da NEMA sun fada, abun da muna fada a shirya, musamman idan kai manomi ne tunda ka san cewa ruwan nan ba zai dire ba. In ka fara ruwa ka fara noma, karwaye yanke kuma kana tunani ka saba yin haka kafin ka fara tafiya gona ba ruwa kuma. Shi yasa muna wannan taro yau.
Amma akwai batun yiwuwar samun ambaliyar ruwa kamar yadda aka samu a shekarun baya din?
Zai zo da sauki amma ya kamata a shirya. In ya zo shikenan, bai zo ma ka san kun shiri ba damuwa kenan.
Hukumar ku ta NEMA wani kalubale take fuskanta wurin gudanar da aikin ta?
Challenges namu dai ba zan ce ta wurin NEMA bane, ta wurin mutane ne. Wani lokaci ka bada information ba su amfani da shi, sai gan yazo ya zama mana matsala.
Wasu daga cikin kungiyoyin bada agaji dai sun halarci taron, ga kuma abinda suke cewa.
Sunana Alhaji Yahaya Abdullahi Muhammad, ni ne secretary na Nigerian Cross Society na Niger State. Wannan taron ya zo a lokacin da ya dace. Nan da ɗan lokaci kaɗan Allah na iya ikon shi ruwa za a fara samun ruwa. To ko ruwan da aka yi kwanakin baya ya zo da iska kafin ruwan ya zo ya faru, ya kuma yi ɓanna da yawa. To wannan a lokacin yana da kyau cewa da aka yi wannan taro mutane su san abin da ya dace, ruwan zai yi yawa ko ba zai yi yawa ba.
Sunana Alhaji Idris Muhammad Hakiki, kuma ina wakiltan Nigerian Air Corps Jamaatul Islam. Kafin ma a ce komi, idan mutum ya samu wajen da zai yi ginin wuri, idan za a bada fili to a dubi wuri tukuna kafin a bada fili, a fita da hanyar ruwa inda ruwa zai bi, kowane lokaci ruwa ya zo ya samu wucewa.
A shekarar 2012 dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin da suka tafka asara a sakamakon ambaliyar ruwan damanan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Waka ya kekera, toina zamani
me ya fada maka shatan zamani
suna yaro dan kankane makaranta amma ni malai ya fada mani
yace ma
abunda Allah ya fada shine annabi ya fada
wannan gaskiya ne
abunda annabi ya fada shine malai ya fada
ka san magadan annabi
malai ya fada wazi a garan aiki
dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabi
alle malai ya fada mani makaranta
gaskiya ne
mutum ka zam kai adali
haka
in ka zam adali dubu jama'a dukana ka ne
duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani
dubu jama'a dukana ka ne
duka kowa da kowa kamar kai ke
lokacin wali iya dare kale
Allahu akbar
lokacin mutuwa bata taushi ba
Allah ya kama musulmi
kana mana fadi kai dan na fadi mai duguri na fadi da maguru na fadi ranan zabe na tahe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali
aka ka wadi kowa ya shaida shatan zamani
ku yi zabe adali domin shi ne mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa ƴan kasa shine mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa ƴan gida lokacin mutuwa bata taushi ba sale
Allahu akbar
kariya ta shigo gari da dare ta zo gari Usman Adamu na dawa nema haƙƙi ƴan kasa kariya bata ganshi ba shi ma bai ganta ba kenan
ba su gabuwa ta zamani alƙawarin
yayi maka alƙawarin jama'a
sai ya cika shi cikin yarda ubangiji sai ya cika shi
alƙawarin jama'a sai ya cika
wannan gaskiya ne
to bari mu rufe taskar hotannenmu a jihar Imo inda gwamnatin jihar Rotas Okorocha yayi alƙawarin ba da ƙarfi kan bunƙasa harkokin ilimi a jihar a cikin hirarsa da wakilin Moriya Amurka Lamido Abubakar gwamnatin Rotas Okorocha ya bayyana sake zabensa a matsayin wani shiri daga Allah
kamar yanda Allah ya gadar an gama lafiya kuma mu ci nasara wato abun godiya ga jama'a da suka tsaya suka bani goyen baya dari bisa dari kuma da Allah ya mana tabako har muka samu nasara wato da nayi wannan aikin da nayi duk a kasar Imo ba samu goyen baya sisi ba kuna kobo ta gwamnati na sama wato federal government amma yanzu da Allah ya bamu Muhammad Buhari shi ne shugaban kasa kuma muna party da shi to an gama magana insha Allah za a samu ci gaba a kasar Imo
haka kuma gwamna Rochas Okorocha da ke zaman zababben gwamnan jihar ta Imo ya kara da cewar
abinda muka sa gaba abu da muka cewa yanzu magana aiki ga matasa maganan gona to maganan factory shi za yanzu shekara hudu da ta wuce zancen gina makarantu nayi makaranta ta kai 400 da wani abu nayi asibitoci mai gado 27 nayi hanyoyi iri-iri na ba da makaranta kyauta yanzu ba biyan sisi a makarantu da suke a Imo State the primary the gaba da primary the university duk yanzu ba biya sisi ba biya komi kuma duk wannan an gama amma yanzu damuwa ta shi ne ya matasan nan da suna yawon banza a titi ya za a yi samu musu aiki
shin me kake yi a matsayin ka na zababben gwamna yadda za ka jawo jam'iyyun adawa a zo a gina Imo
yanzu abin zai dai ita ce kasan mulki in Allah ya baka mulki ba taka ba ta kowa ce kuma in kana siyasa dama kana party da ka gama aka zabe ka a hanyar party to ban haka fa sai ka shiga ainihin shugabanci kuma ba shugabanci da za a yi ba lalle sai party daka ba yanzu na shugabanci ko PDP da APGA da APC duk suna kakashe da yanzu ba sai yi wani son kai ba cewa wannan
su ma dai yan asalin jihar ta Imo sun bayyana ra'ayoyinsu game da sabuwar gwamnatin gwamna Wole Rochas Okorocha kamar haka
I'm happy Rochas has done many things for us
wannan kuwa da bata ambace sunanta ba, tana cewa ne ina farin ciki akan nasarar da gwamna Ole Rochas Okorocha ya samu. Kuma gwamna Rochas yayi muna abubuwa da dama, saboda haka muke son ya ci gaba.
My name is Adobina Okoro. I thank God for today and I want to tell our people to encourage him in this second term so that he can do more.
Sunana Obina Okoro, ina godiya ga Allah kuma ina son jama'ar wannan jiha su ci gaba da baiwa gwamna Rochas Okorocha goyon baya a wannan mulki. Karo na biyu, Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
Da yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda Madina ta fara yi mana bayani akan wani kwamiti da shugaban kasa ya kafa na tabbatar da cewa makarantu na da kyakkyawan tsaro. Biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka faru a arewa maso gabashin Najeriya wanda ya tabarbarar da ilimin yaya mata. Ga dai ci gaban wannan bayanin.
Idan bace manta ba, an saci ɗan mata a makarantansu su wajen 276.
Haka ne.
A sashin arewa maso gabashin ƙasar nan, iyaye yanzu suna tsoron tura 'ya'yansu mata a makaranta. Yanzu in har yarinya tana da ƙwazo a makaranta tana kuma son karatun, a shiyar gabashin Najeriya ba za a saka a makaranta a wurin ba, za a nemi wata makaranta ko a kudu ko a yammacin ƙasa, saboda a kai ta wannan makarantar ta samu ta fara har ta kai ga idawa ba tare da wani ya zo ya sace ta ko kuma 'yan bindiga sun shigo sun harbe su sun yanyanka su ba. To kin ga wannan kungiya tana cikin kungiyar da shugaban kasa ya sa ta cikin kwamiti din nan na tabbatar da lafiyar makarantu da tsaronsu da kuma yadda za a shimfiɗa musu ka'idoji na zamantakewa da su da ɗalibansu a makarantun.
Yawa Madina, na ji kin ambaci cewa cikin irin ayyukan da ƙungiyar ke gudanarwa sun haɗa da wayar da kan jama'a game da illar fyaɗe. To, a arewacin Najeriya kina ganin mutane na fitowa su koka da irin waɗannan miyagun ayyukan, musamman ma waɗanda abin ya shafa, balantana ma har a ba su irin taimakon da ya kamata?
To, yanzu haka an gaya miki, irin faɗakarwar da muke yi shi yake sawa ma har muke samun labarai. Haka maganar da nake yi da ke, muna da irin wannan magana na zancen fyaɗe da wani ya ma 'yan shekara 10 fyaɗe. Ita wannan 'yan shekara 10 kuma a gaban kakarta take. To, ina tabbatar miki an kai maganar ofishin 'yan sanda a Fulaja. To, da yake ya zama abinda ake cewa criminal offense, wato laifi ne, babban laifi ne, ba ƙaramin laifi ba, da za a iya cewa ƙananan ofisoshin 'yan sanda na iya magance shi. Saboda haka sai aka ɗauki bayanin daga ofishin 'yan sanda na Fulaja aka maida shi jihar Niger, aka maida ta Mina, sai aka maida maganar can. To, kin ga yanzu akwai jihohi suka riga suka maida fyaɗe babban laifi da za a ɗaura mutum shekara 14 a gidan kaso in aka kama shi da laifin fyaɗe. Jihar Katsina ita ce ta fara yin wannan dokar. Sauran jihohi kuma yanzu suna bin sawu. cikin wata yarinya da ya faru a Kwantagora. Yanzu haka yaran da suka bata wani abu suka sha hankalinta ya gushe, suka yi mata fyaɗe, to haka suna nan a daure. To kin gani duk fadakarwar da muke yi a kungiyance shine yasa mutane yanzu har ba sa tsoron fitowa su nuna cewa irin wannan abin ya faru. In ko har muka samu wannan labari, to mukan bi shi har ƙarshe sai mun tabbatar cewa an saurabi ƙarar, an magance abin in an samu mutumin da laifi sai an daure shi.
To yanzu a Najeriya akwai kamar wata cibiya ko wata hukuma haka da take ba da wani taimako na shawarwari wanda a turanci ake cewa therapy ga irin waɗanda aka tsinta cikin wannan halin?
To ita kungiyar tamu ma tana ba da therapy, wato taimakawa waɗanda abin ya riga ya shafa har ya sa hankalin su kila suka fara jin tsoron tsaya da mutane saboda tsoron irin abin da ya faru da su. A kungiyar mu muna yi, kuma kin ga kungiyar rafa? Wadda Saudatu Mahadi take sakatariyar wannan kungiya, ba karamin taimako take yi ba. Idan muka tattara bayanai muka samu mutum da irin wannan laifi, kungiyar rafa ita ce take ruwa take tsaki ta tabbatar cewa an hukunta wannan mutumin. To kin ga shi yasa nace miki duk haɗa hannu muke yi a kungiyance da kungiyoyi da duk suke da rawar da za su taka a fannin taimakawa. Domin abu ne addini bai ma yadda ba, kowace addini kake bi a duniya bai yadda da wannan ba.
Tabbas.
In ko muka samu labarin ubaya mu ya shi irin wannan abin ba ma rufawa, fitowa muke yi da shi a fili, ɗan jaridu kuma da ke cikin ƙungiyoyin mun nan mu ɗauki labarin mu riƙa yayatawa mutum tun bai tsoron ma abin da ya yi har ya kai ga jin kunya ya fito da bakin shi ma ya amsa cewa ya yi wannan laifin. Saboda haka yanzu abubuwan dai ba za mu ce ya rabu baki ɗaya ba, amma in har dai aka yi muka ji labari to sai fa mun tabbatar cewa an hukunta mutum akan wannan laifin. Babban laifi ne kwarai da gaske, kuma muna nan muna kokari yanzu majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan laifin fyaɗe ta zama babban laifi, da in har aka kama mutum za a iya ɗaure shi shekaru, ba wai kawai na jihohi, majalisun jihohi ba da suka fara yin waɗannan dokokin.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar ta Madina Dauda da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ku, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3:22 na asuba. Yanzu kuma sai sharhin jaridan Hausa a Najeriya.
Sharhin jaridan Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya, inda ta buga babban labarinta mai taken shirin bankaɗo dala biliyan 20 hayaƙi fidda na kogo. A kuma shafi na 4 na jaridar Rariya ta buga labari mai taken zaben shugabannin editoci, Rariya ta ƙara shiga gaban jaridu. A kuma shafi na 16 na jaridar ta buga labarin da ke cewa Samira Saje wahalhalin da na sha a harkar fim. A kuma shafi na 3 na jaridar Talariya ta wannan makon ta buga ra'ayinta mai taken takaicin kyamar baƙaƙe a Afirka ta Kudu. Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta mai taken kyamar zalunci, nasihar mahaifiyarmu Buhari yake bi, inji yayarsa Rakiya. A kuma shafi na 7 na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken Sarkin Kano ya bada umarni a sake gina coci da gidan fasto. Yayin da shafi na 3 ta buga labari mai taken rashin binciken barnar baya zalunci ne, inji Shehu Sani. A shafi na 37 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa ta yi karar iyayenta don tura ta aikatau. A dai wannan makon jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta mai taken sallamar shugaban 'yan sanda. Sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarinta mai taken tamu ba irin tasu bace, inji Buhari. Za mu magance matsalar tsaro, tattalin arziki da fatara, ba sani ba sabo ba alfarma a mulkinmu. Za mu cusa aƙidar son ƙasa, mu yaƙi rashin ɗa'a. A kuma shafi na 10 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken yadda siyasa ta yi wa Bafarawa saki 3. Yayin da a shafi na 14 na jaridar ta buga labari mai taken duniya juyi juyi fadar Jonathan ta zama kufai, fadawansa sun janye masa. yayin da shafi na 37 jaridar ta buga labari mai taken ya aure mata biyu rana daya lokaci guda. A dai wannan makon jaridar ta Leadership Hausa kamar kowane mako ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken kankanbar nada sabbin mukamai da Jonathan ke yi wa Buhari. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Madan da kafin mu karkare sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum jiwoyi a jirka. Me magana Dalhami yankan kata ko bakin kasuwar Banjar Bauchi tarayyar Najeriya. Yin yi lokaci ne akan rashin biyan albashi. Udai nan a jihar Bauchi a take ta buba mu albashi amma muna ganin yin albashi da labaika suke huta a yayin su. To ni dan Allah suna cire mu wanda za su nemi igane ko kuwa a'a. Fitar mana da shi ba to sannan kuma magana ta ta jin yi kokar san bashin da za a bar ma gwamnatin da muke zaba ta sanar Muhammadu Buhari. Wanda cewar ni ina ganin cewar wannan ana yi ne dan a ga kasancin da girma janar Muhammadu Buhari kuma Allah ya ce da shi ba. Nagode yoyi a garka.
Mai magana Babin Gida Bikko ne daga Jos Ladin Kwa Plateau State. Lokacin da zan yi akan maganan da shugaban kasa mai jana Muhammadu Buhari mai jiran gado ya yi ga dangane da abin da suka sashi abin da ya shafi ma'aikata da suke aiki a kan hanya. Hakika in ba ya tashi fiye da gaske ba kam muna kallon abubuwan da ke faruwa tunda ni direba ne kuma muna kallon abubuwan da ke faruwa kan hanya. In an hana su karban kudin ma za su sa wani a gefe na karba musu a shi dauko shi saji shi in ka zo ka ga sun karba da hannunsu za ka zo su mu kira shi za ka karba mun da ya bara. Akwai gate din da muke biyan 500 wani wuri 200 wani wuri naira 100 in ba ka wayar ba bai kai saka wuce ba. To dan Allah muna roƙuwa sa ido sosai mu kuma za mu kokari in Allah ya damu ga mun bi doka da oda saboda a samu cigaba. Nagode mai magana Baban Gida Bikko miji Hadin Buhari daga Sosgarden Corporate State.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Majalisar Dattijan Amurka ta amince da wani kuduri da zai baiwa majalisun ikon nazari da kuma zarafin kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da kasa da kasa ta kulla da nufin dakatar da shirin nuclear Iran. Wakilan Majalisar Dattijan su 78 ne suka amince da kudirin wakili daya ya ki amincewa. A Yemen kungiyar al-Qaida da ke kasar ta ce wani harin da Amurka ta kai da jiragen yaki cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta. Wani dandalin masu yakin leken asiri da ake kira Saadi ya ba da rahoto jiya Alhamis cewa rashin al-Qaida a Yemen ya ce wani farmaki ta sama da Amurka ta kai a birnin da ake kira Muqalla mai tashar jiragen ruwa ya kashe Nasir bin Ali Al-Ansi da babban ɗansa da wasu mayakan sa kai.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirin baki daya sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin addini na Bello Habib Galadanti. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabon Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Alhaji Zubair Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.